tambayoyi a takaice. Wani ya tambaya ne dangane da Amisha bayanin bambanci tsakanin tauhidi da kuma fikihu. Wannan ai makaranta za a ji a zauna. Bambancin tauhidi da kuma fikihu. Amma cikin sakan tauhidi shine duk ilimin da ke da alaka da kadaita Ubangiji. A takaice kenan. Kadaita Ubangiji da halittu, cewa Allah shi halicci kowa da komai. Duk abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke tsakanin su da abin da muka ji labari da wanda ba mu ji ba, duk wani abu Allah ne kawai ya halicce shi. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Har ma abin da kai Allah ne ya halicci abu. Wannan kenan. Shi kuma fikihu ilimi ne da ke da alaka da ainihin hukunce-hukunce na shari'a. Ina fata an gane. Sallah, azumi, zakka, haji, aure, kasuwanci. Ina fata an gane. To ilimin da ke tattauna wannan matsalolin shi ake to fikihu. Wannan a takaice shine amsar da zan bashi insha Allah. Sai wannan mai tambaya yana cewa yana so a mishi bayani dangane da waɗanda suke zuwa sayan kaya a shago, a to aiko su aka yi, ko ya zama wani mai gidan shi ne ya aiko shi, ko kuma na hukuma ne na gwamnati, sai a wajen rasid din ya ce a rubuta mishi in 10,000 ne a sa 12, shi ma ya dan ƙara nashi don ya amfana. Kila mai gidan nashi marowaci ne wanda ya aiko shi, in gwamnati ne kuma dama haka aka saba. Ko kuma ya ce a bashi invoice din MT, shi zai je rubuta da kanshi. To ya matsayin wannan abu ya halatta? Allah Bakar ya halatta? To gaskiya amsa shine bai halatta ba, saboda abin da zai rashin gaskiya ne yayi. Allah kuma ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ku yi taimakekeniyan juna akan aikin da'a da tsoron Allah. Kar ku taimaki juna akan aikin sabo da kuma abin da ke haddasa kiyayya da gaba. Gaskiya bai halatta ba. Kamata a cikin hikima ka mishi bayani, ka ce saboda alfarman watan Ramadana. Yawwa, annabi ya ce a rage sabo. A takaicen takaitawa dai gaskiya bai halatta ba. Shi kuma ji tsoron Allah ya bar wannan abu. Dan haka aka system din namu haka yake. Shi yasa ake cikin wahala. Kuma an gina shi akan ƙarya. Alayya halin dai wannan haramun ne. Illa iyaka in haka din aka aike shi, shi ya je ya soyo da kuɗin shi. Ke zama shi kuma ya sayar gwamnatin. Ina fata an gane. Amma a bashi kuɗi ya je ya soyo kuma ya wannan abun ba daidai bane ba. Sai dai ce ku bari zan na soyo muku. Kaga wannan ya zama kasuwanci kenan. Ya saro ne ya sayar. Wannan ya halatta. Amma matukar an baka kuɗin shi kenan. Yanzu ba naka bane ba. Yanda aka sai haka zaka ainihin sayar musu. Sai dai kuɗin wahalar da kai kuma ka ci a biya ka. Allah ya sa mu dace. Sai wannan kuma yana tambaya wai me a mishi bayanin dalilin da yasa aka saukar da suratu Tauba ba bismillah. Haka Allah ya gada ma. Haka Allah ya gada ma saukar da kayan shi. Sai ka mana bayani me dalilin da yasa aka saukar da sauran suran da bismillah. An gane ku? Babu wani abu. Duk abinda malamai suka tattauna duka ijtihadi ne. Babu nasi karara annabi bai faɗi dalili ba. Shi kuma Qur'ani a tawakkuf ne. Abinda annabi yake sahabbai su rubuta shi suke rubutawa. Ko duk wanda ba su ƙara ba. Ina fata an gane. Shi yasa lokacin da Sayyidina Abu Bakar ya zama khalifa, Allah ƙara masa yarda, sai aka je yaki aka kashe aramomi har guda 70 hafizan Qur'ani. Sayyidina Umar ya ce to fa akwai matsala, in aka ci gaba da kashe aramomin nan kan Qur'ani zai samu matsala. Ya kamata tattara Qur'anin wuri daya a matsayin mushaf. Dan da babu shi a dunkule a guda. Sai dai yana cikin kwakwalan mutane da kira zan hafizai da kuma wani yana da sura kaza, wani yana da sura kaza, wani yana da sura kaza. Amma a tare wuri daya in dai ba kwakwalan mutane da zuciyarsu ba babu shi. Sayyidina Abubakar ce shi ba zai ba. Ce ba zai abinda annabi bai yi ba. Shi da kanshi yace Sayyidina Umar bai kushe ba yana bani shawara. Ni kuma yana ta'addu'a har sai da Allah ya nuna min maganar Umar ita ce daidai. Yasa sahabbai suka ijma'i kaftin su akan a tara Qur'ani guda. Babu sahabi ɗaya da yace bai yadda ba. Yasa zama ijma'i ne na sahabbai. Ijma'in sahabbai kuma addini ne. Ina fata an gane. Ka ijma'in Abubakar da Umar da Usman da Ali ma addini ne. So hudun nan sai ijma'i kan abu idan ka bi su har aljanna kuna tare insha Allah balla ce sahabbai gaba daya to da aka zo za a tattara qur'ani akwai ayoyi guda biyu na karshen suratul tauba laqad ja'akum zuwa karshe sai zanto an neme shi a wurin kowa an rasa akwai hadisi sun haddace suratul tauba amma wake ne ta rubuce babu kuma saboda amana fa na ilimi wajen kai arama ne ba za ce je ka rubuta ba a sai dai a kawo takardar da haka aka rubuta a lokacin annabi ba a son haddanka ana son rubutacciya wanda annabi sa aka rubuta yana fada suna rubutawa kuma sai an samu mutum biyu kafin a karba idan ka kawo suratul baqara gashi ina da ita tun lokacin annabi da rubuta sai a ce to wa yake da irin ta mu gani in kai kadai ne ba za mu karba ba haka ko suratul kausar inna hadina kal kausar sai an samu shaidu daga biyu abin da ya sama ko da hauni hafizi ya ce eh fa haka ne a kawo mana ita a rubuce shi ma chairman din committee Zaid ibn Thabit shi ma hafizin qur'ani ne da Abubakar da Umar din duk hafizai ne amma he sun ganta a rubuce wanda annabi ya sa rubutu da aka nemi karshen suratul tauba aka rasa a wajen sahabi da aka same ta ko ba shi da shaida shi shi kadai ne ba a samu wanda yake da ita ba to kusa abin da ya faru sai aka karba me yasa aka karba saboda hadisi ne ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam annabi ba shi shiga tsakanin shi da wani bayhudi mun karanta wurin Abu Dawud sai wannan bayhudin annabi ya biya shi bashin sai zoce annabi bai biya shi ba ya tada rikici to karshe sai annabi sai bayhudin ya ce annabi ya kawo shaida saboda ya san su biyu suka yi abun babu shaida a ƙasharin yahudawa wannan sahabin ko sai ya tashi yace shi shine shaida annabi a gaban shi akai yace a gabana akai annabi ya biya ka ni ne shaida bayhude kun bai da shaidan da zai karanta wannan aka ce a to annabi yana da shaida kai baka da shi shikenan annabi ya biya ka bayan an watsa annabi ya kira shi kai baka wurin baya akai yace ha bai rasulullahi muka gaskata ka akan labarin sama sai kan wani bayhude alayhi salatu wassalam yace na rantsa da Allah na san gabiya shi to shine sai annabi yace shaidan wane ya nuna shi shaidan shi shi kadai shaidan mutum biyu ne har tashin kiyama to auren shi kuma aka samu abu in ba Allah bai da shirye wannan to a takeice dai suratul tauba an saukar da ita haka annabi yace a rubuta ba bismillah malamin sun yi maganganu da yawa ba zan kawo ba saboda ba hadisi ba ne ba ɗaya daga cikin maganan malamai saboda suran an bude ta ne ma da bara'a bara'atun minallahi wa rasuli ba mutunci tsakanin mu da kafirai ina maganan bismillah kuma kawai yaki ne ko ku bi Allah ko ai yaki saboda yanda suke sahabbai rashin mutunci a makka to sako ne zuwa ga qurayshawa taka ce irin wannan wasiƙan ba ta ba buƙatar bismillah amma duk maganganu ijtihadin malamai ne amma me yasa aka yi annabi ba da ba Allah ne ga dama qur'ani shi zama akwai surar da bata da bismillah kuma abun ma abun sha'awa haka ne a ran ma sai ta zama ta kadai bata da bismillah ranta ya dade ita kadai wallahu ta'ala ala wa alam wannan tambaya ne wanda yana alaka da wasu kungiyoyi ba na samu sa irin wannan abu yawa duk abin da zai tabbata kungiya da kungiya dinna sunna baba su ana tambaya akan shi wanda ka same ni personally na ma bayani akai yana magana cikin suratul kahfi a inda Allah ya magana qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada cewa Allah ya ce inda a ce tekun duniya gaba ɗaya zai zama ta wada a dinga rubuta kalmomin Allah da su da tekun ya kare kalmomin Allah ba su kare ba ko da za a karo wani tekun irin wannan zai sace karewa to waɗanne kalmomin Allah ake nufi ai saboda yawan su ne ma yasa ba san su ba Qur'ani gaba ɗayan shi kalmomin Allah ne kuma ɗaya ne a cikin trillion na kalmomin Allah an gane ko lawul mahfuz gaba ɗayan kalmomin Allah ne a ciki kalmomin da Allah ya da annabawa wanda yake da mala'iku da duka kalmomin Allah ne halittar samai da kasai duk da abin da ke cikin su kalmomin Allah ne wasu kalmomin kuma ba a san su ba ke sa ce ba za a iya rubuta kalmomin Allah ba subhanahu wataala a takaice dai shine ma'anar wannan ayar wancan tambayar da kai kuma tana alaka da wata kungiya ne na Ahlus Sunna ka same ni na ma bayani akai wannan ba bane ne shafi al'umma ko shafi addini ba mu kullun hadin kai muke so wallahi ta'ala ala wa alam sai wata bayar Allah ta aika da naira 1000 a sa asusun marayu amma ta addu'a kan iyayenta da yayanta ko ina ga waye zan bawa ne mallan ku bawa ko ga ciya mun yazo ku gashi kafin haka akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana tambaya dangane da mutumin da yazo ya samu raka daya a sallan magariba ya zai tashi in zai cika sallan kamar mun yi wannan maganar kwanaki ko yawa ba bukatar sai an maimaita ka je ka nemi karatun da muka yi a baya mun kuma ba da option ga abinda masaban malikiya suke kai ga abinda masaban shafi'iyya suke kai muka ce duk wanda kai kuma ya halatta ba wanda za a ce na kan kuskure duk malaman ijtihadi suka yi Allah ya musu rahama kuma suna aljanna insha Allah sannan sai wanda yake ya saki tambaya kuma dangane da waya ga waɗansu daga cikin Ahlus Sunna in suna sallah suna qabdu shine daura hannu a kirji ko kasa da kirji waɗansu kuma ba sa yi haka ne yan dariƙa ma suna yi wasu ba sa yi shi har sa ido ma yake gane da masu da wanda ba sa yi to yana sa mishi ƙarin bayani akai to abinda kullum muke faɗa na faɗa wajen karatu sunan Abi Dawud abinda muke fatawa da shi wa billahi tawfiq abinda ya tabbata a sunna daga manzo sallallahu alaihi wa sallama a hadisi masu tarin yawa annabi bai taba sake hannun shi a sallah ba har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala imam malik a cikin muwatta ya kawo hadisi wanda annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa inna ma'sharal anbiya'i mu taron annabawa gaba ɗayan mu Allah ya umarce mu in zamu yi sallah mu dora hannun dama akan nahagu akan kirjinmu to kaga annabi ce Allah ne umarci annabawa su yi haka to haka annabi yake sallah har ya koma ga Allah hadisin da aka kawo cewa annabi ya saki hannu a sallah hadisin ƙarya ne ina fata an gane hadisin ƙarya ne hatta ibn hajar al-asqalani Allah mishi rahama yace kaddara ma hadisin ya inganta ba ana nufin annabi ya saki hannu a sallah bane kaji masu abu ibn hajar yace dan an ce ne idan yayi kabbara yana saki hannun shi yace a dama in kai kabbara zaka saki hannunka kafin ka ƙara dawowa da su ce abunda hadisin ke nufi kenan yace balle ma hadisin ƙarya ne kwata-kwata bai inganta ba wannan kenan illa iyaka a mazhabin malikiya an samu fatawoyi na sakin hannu a sallah shi yasa kamar munan kasan da yake kusan mazhabin malikiya tana da ƙarfi musulunci ta nan ma ya shigo mana ta magharib arewacin afirka su maroko algeria da makamantansu to tun daga spain har zuwa arewacin afirka duk mazhabin malikiya yake da kuma wani bangare na misra a lokacin abdurrahman bin qasim allah mishi rahama yana cikin kusoshin malikiya shi ko ba misri ne shine mutumin da allah ya hore masa kudi hamshakin mai kudi ne ya shirye walima na liyafan cin abinci aka zo aka ci abinci matarsa ta zo tace tana da bayani aka bata dama tace ta fa duk wannan abin da mijinta ne ba burge ta yake ba abinda take so tana challenging din shi je yi karatu so take zama malami kudin nan ba abinda take bukata ran shi ya baci suka zauna shi da ita a gida yace kin yadda kin banda ma tace ko shekara wannan zaka yi zan jira ka indai zaka je ka zama malami ya tattara ya tafi madina da yaje shi madina majalisin imam malik bai isa ya zo gaba ba majalisi ne daga duk duniya na ake tahowa kuma wane da wane ne a waje kowa so yake a ce ya zo ya karatu wurin imam malik shi yasa ni daga cikin manyan malamai ya shekara da shekaru yana tara kuɗi don ya zo madina ya karatu ga imam malik to ba hali yana ta kukutawa yana ta har Allah ya sa dan samu guziri ran da ya zo madina aka ce malik kwana uku da rasuwa yace qatala Allahul faqara ce Allah tsine talauci albarka yace laula alfaqara la ra'aytu malikan ci da ba dan talauci ba na ga imam malik Allah mishi rahama hadisi ne ya tabbata annabi rahama alaihi salatu wassalam yayi bisharan zuwan imam malik yace za a yi lokacin da za a samu wani mutum a madina daga ko ina a duniya za ana hawa raquma ana zuwa wurin shi karatu duk malaman hadisi 80 cikin 100 su zuwa ce sai sun ce imam malik ne ba ai wani kaman shi ba Allah mishi rahama to amma saban malikiya shi imam malik abun da ya fatawa da shi abun da yayi sallah da shi shine qabdu amma wasu daga cikin daliban shi sun ga ya sake hannu a sallah dalilin rashin lafiya ina fata an gane hannun shi na ciwon da ba zai iya haka a sallah ba sai ya sake hannun shi a sallah to su kuma aikin su kawai sai ai fatawa da shi saboda matsayin su ina fata an gane to imamu malik Allah mishi rahama wannan yasa fatawoyin malikiya da yawa suka ce a sake hannu a sallah sannan ainihin dariqan qadiriyya su ma suke hannu suke a sallah ina fata an gane to shi yasa kasan nan muka tashi da wannan abu dan qadiriyya ita ake yi shekaru daruruka da suka wuce tijaniya daga baya ta shigo ita ma sabuwa ce ina fata an gane dan an haifi a majalisar tijani hijira tana da shekara 1050 tsakanin su da annabi ina fata an gane amma sai gan shi a mafarki ya bashi dariqa kamar yanda suka ce fa bani nace ba to alayi halin shine to amma tijaniya su kuma suna fatawa ne da qabdu kisa Sheikh Ibrahim Inyas lokacin da ya zo Najeriya sai ya haka a sallah yana cikin wanda suka tallata qabdu indai a arewacin Najeriya ne Sheikh Inyas kun fahimci wannan abin da kyau da duk abu da ya zo na gaskiya ka faɗa ko akan waye ne to Sheikh Ibrahim Inyas yana cikin waɗanda suka tallata qabdu a arewacin Najeriya shi yasa aka ta dauki ba da tsakanin su da yan Gadiriya aka ta rigima yan Kabalo da yan Sadalu kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa har Malam Mahmud Gumiya rasu sake hannun shi yake a sallah saboda shi masaban maliki yayi to malikawa kuma ba sa qabdu kun gano wannan abu shi yasa Dr. Ahmad Gumiya yake wannan abu kuma ake ta rigima da shi sai ta'assubanci to abin da nake so na kai gare shi shine ƴan uwanmu ƴan Izalan Jos shi yasa su ma suka ce sun koma malikiya bayan an rabu to amma abin da muke so a gane shine zance mafi inganci shine sake hannu a sallah ba shine abin da annabi ba alaihi salatu wassalam amma duk wanda ya sake hannun shi a sallah sallar shi tayi ba mu ce sallar mutum ba tayi ba kuma ba abin da za a dinga fada da juna akai ba ina fata an gane duk mun tashi mun ga iyayenmu suna sake hannun su a sallah ai ba za ka yi rigima da babanka dan yayi sadalu ba to shi yasa to me kamata kuma ka yi rigima da wani malami ba alayyi halin shine kowa ya kyautata niyyar shi kawai akwai wanda zai yi sadalun dan Allah kuma ya shiga aljanna akwai wanda zai qabdun dan riya ya ba wani haushi wallahi Allah ba zai karba ba ku gane wannan abin da kyau shi Allah niyyar ka yake bukata duk sunnan da kai ba dan Allah ba dan wani ya ji haushi wallahi babu lada sunnan da kai dan Allah dan neman yardan Allah ita Allah ke karba to saboda ire-iren waɗannan matsalolin duk ba sa raba kan mutane Sheikh Mahmud Gumi yana cikin waɗanda suka assasa Rabidatul Alamin Islami zai je taro a Makka ko a Madina kowa ya haka a sallah shi kuma ya saki hannun shi ba wanda yace Mahmud Gumi dan me kake haka san malamai ne sun sa a kowanne fatawan cikin littafai sai suka masa wannan uzurin an gano wannan abin da kyau akan haka wannan shine abin da zamu ce insha Allah sai abu na karshe ba tambaya bace ba wai akwai masu kudi da suna fitar da zakka suna raba 3,000 5,000 naga an bashi kadan ne bai ji dadi ba wada alkin Allah musu nasiha a musu nasiha dan Allah to masu kudi kun ji kun dinga bada mai kauri saboda abubuwa farashi ya tashi ya kamata zakka ma ta tashi Allah ta'ala ya sa mu dace daga wanda yace tambayar ta karshe mun isar da sakon ka wurin masu kudi insha Allah Allah ba su ikon fitarwa da yawa kai ma Allah baka abin da zaka fitar ka daina korafin an baka kadan ma insha Allah za mu tashi akan aya ta 24 cikin wannan sura mai albarka suratu taha tambaya kamar haka mai tambaya na farko yana cewa dangane da mace wacce take shayarwa ko take da ciki menene matsayin ta dangane da azumi to malamai sun tattauna wannan matsala tattaunawa tun da da kuma har yanzu tun lokacin sahabbai ba wata matsala ce sabuwa ba tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake tattauna wannan matsala matsala ce guda biyu dan su malamai sun yi ilhaki mace mai ciki da mai shayarwa suna sa su a cikin marasa lafiya menene hukuncin mara lafiya in ba in bai azumi ba shine rama daga baya haka ne ko ba haka ba wasu daga cikin malamai sun ce mai ciki da mai shayarwa ba sa cikin marasa lafiya hukuncin su daidai ne da wanda yake tsoho shekaru sun cin mishi ba zai yi azumi ba ko kuma wanda yake da rashin lafiyar da ba a warkewa ina fata an gane da yanzu daga cikin kuskuren da mutane suke kawai da mutum bai da lafiya sai a ce a fara ciyarwa babu wanda ya gaya maka a ciyar da mutum bai da lafiya ko shekara biyu zai baya azumi ba wanda ya ce a ciyar wannan kuskure ne ya zama ruwan dare idan mutum bashi da lafiya matukar likitoci sun ce zai warke haramun na ce za a ciyar mishi sai a jira ko da za a bishi bashin azumi shekara biyu ne wannan shine abin da malami ba su da sabani fa akai mutane suna hukunci ne kawai da kansu eh bai da lafiya to a fara ciyarwa ba sa tambayin kowane malami sai abun ya kwabe sai a buga maka waya ina fata an gane to abinda malamai suka ce kafin a fara ciyarwa mutum marar lafiya sai an samu likitoci guda biyu ko musulmai kuma amintattu wanda aka yadda da addinin su suka ce wannan cutan ba a tsammanin za a warke to akan wannan ne ake fara ciyarwa amma ka wallahi ina da ulsa na fara ciyarwa haka kawai Allah sauke wannan kuskure ne an gane ko to wanda ke ciyarwa tsoho wanda shekaru sun kai ba zai yi azumi ba da rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa waɗannan su ne wanda babu sabani a cikin su amma da marar lafiya da matafiyi duk waɗanda za su aje azumi za su rama ne daga baya to sabani shine kan mai ciki da mai shayarwa kusan jamhurin malamai innace jamhuru shine mafi yawa sun ce mai ciki da mai shayarwa hukuncin su aje azumi daga baya su rama an gane ko wannan muna faɗan cewa babin amana ne ilimi duk da ni bani da wannan ra'ayin ina fata an gane ina tare da malaman da suka ce mai ciki ya halatta ta aje azumi kuma ta ciyar ina fata an gane ko da su ne kaɗan muna ganin hujjar su yafi ƙarfi dalili shine akwai ruwaya ingantacciya daga Abdullahi bin Abbas a cikin sahabbai da Abdullahi bin Umar a cikin sahabbai wanda ita ce fatawarsu ba fatawa ce ta wani malami nan kusa ba manya-manyan shehunai ne na lokacin sahabbai suka ce mai ciki da mai shayarwa suna cikin wa'alal ladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin domin in ka duba kuma wannan fatawa abin da yasa tafi mace in ta dauki ciki yana daukan ta wata nawa wata tara to kaddara ba ta azumin nan ba sai zanto tana da cikin wata uku aka fara azumi tana cikin laulayin ciki ba ta azumi ba har aka gama kafin ta haihu sai bayan wata shida tana aihuwa kuma kafin ta samu tsarki wurin kwana 40 wani ko makamancin haka ina kafin ka ce mai azumin ya dawo kun fahimci wannan abin da kyau yasa fatawansu Abdullahi bin Abbas ina maimaitawa sahabi ne ba malamin wani gari ba sahabin annabi ne Abdullahi bin Umar sahabin annabi ne alaihi salatu wassalam su sun ba da fatawun cewa mai ciki da mai shayarwa su aje azumi kuma su ciyar in ba za su iya ba amma in za su iya babu komai in zai wahalar da su ake magana lalace yutiqunahu za su iya amma zai wahalar da su to saboda lafiyar su da lafiyar abin da ke cikin su aka ba su wannan dama an gane ko wannan tace fatawan Imam Al-Albani Allah mishi rahama daga cikin malaman wannan zamani daga cikin manyan daliban shi akwai Sulaiman Hilali akwai Ali bin Abdul Hamid su ma da wannan suke fatawa ke sa Allah jikan Malam Jafar za ka ga Malam Jafar na zaune a nan ga Sheikh Abdulhabu a nan kowa ba da fatawan shi daban-daban Malam Abdulhabu ya ce mai ciki sai ta biya azumi Malam Jafar ce ra'ayin shi kenan ba za ta biya ba an gane ko kun babu gaba ba komai tsakanin su to wannan shine ilimi amma a yau da an yi sabani sai gaba sai cin mutunci sai raddi sai waye ko sahabbai suna sabani kowa ya tafi akan fahimtar shi duk da aljanna ake nema za a hadu insha Allah a can gaba daya in aka je can sai a tattauna hujjar waye fi karfi ina fata an gane. To ire-iren matsalolin fikihu ba matsaloli bane ba na rikici insha Allah. Babin aqida ne ba daga kafa. Allah ya samu dace. Sai wannan kuma yana tambaya ne dangane da sallar nafila. Akwai sujjadar rakanuwa akai, sai mun yi magana ranan cewa in kana sallar raka'a biyu sai ka miƙe kawai ka mai da ita raka'a hudu babu sujjada akan ka. Sai cewa akwai inda ake yin sujjadar rakanuwa a nafila kwarai akwai. Daga ciki misali, kana sallar sai kai raka'a hudu ka zauna kai tahiyya, kuma sai ka miƙe zaka tafi ta biyar saboda jagaba ya rikita ka. Da kai biyu baka zauna ba ka miƙe sai aka ce kar ka dawo, kawai ka ci gaba ka maida ta hudu. Da kai hudun kuma kai tahiyya madadin kai sallama ka ƙara miƙewa, to anan ka dawo ka zauna kai sallama kai sujjadan baji. Ina fata an gane. Ko kuma a sallar nafila ne sai kai sujjada raka'a uku ko kai ruku'u har sau biyu. Duk fa zai faru a yanzu nan fa. Allah kar ku yi mamaki. Allah rahma. Wani limami a sallar juma'a ya yi tahiyya madadin ya sallama sai ya miƙe sallar juma'a kuma. An gane ko? To a wannan Najeriya yanzu kowa ke dame shi. Wani limami yana ban labari yace yayi sallah ya rafkanuwa a sallah. Shi da kanshi yake gaya min yace shi ya rikice me ya faru. Duk masallacin ba wanda ya san me aka yi. Wala kowa rikice ki. Yace ya waigo bayan yayi sallama ya tambaya kaman ya rafkanuwa ko sai kowa na shakku. Wallahi kowa ce bai ma san me ya faru. Mun yi sallah da wani a masallaci ni da shi a wuri daya, sai limamin sai ya rafkanuwa. Da ya rafkanuwa aka gama sallah aka yi sujjada, sai nake gyarawa limamin ga abin da ya kamata yi. To shi yana gefe na sai yake ce min wai me aka yi ne ka. Yace wallahi shi bai san me aka yi ba balle ma ya gyara. Sai nace me ya faru? Wallahi wani alƙawarin 2200 aka bi shi. Yace tunda aka fara sallah har aka gama yana goje din abin da zai yi. Yace na ta ganin shi a shaguna a kasuwa. To shi yasa ana cikin wani irin yanayi ne. To idan kai sujjada guda uku a sallah ko a nafila ne zaka yi sujjada dan kai kari a mahallin da ba na shi ba, ko kai ruku'u guda biyu duk zaka yi sujjadan ba'di saboda kai kari. Wallahu ala wa alam. Sauran kuma sai an je makaranta, wannan na bada su a takeice ne. Hukunce-hukuncen sallah a kamar da wani malami ya fada sun fi 12,200. 12,200 hukunce-hukuncen sallah kawai. To dole kadan-kadan dai za a yi ta abin nan har a kai ƙarshe insha Allah. Sai abu na ƙarshe, akwai wani video clip da yake yawo na Yon Sheikh, kun gane shi ai? Yawa, wannan matashin malamin na Zaria yana maganan cewar a azumi ko tuntube kai ya halanta ka sha azumi. Wannan maganan nashi kuskure ne, kar wani ya rudu da wannan magana. Saboda amana ce ta ilimi, dole a faɗa mutane ba gaskiya ya faɗa ba. Yana magana akan cewa ko tuntube kai ya halatta ka sha azumin ka kawai, ko kwarza ne shukura, ko kwarza ne kai kawai ka sha azumi. Wannan fatawa ce da aka gina ta akan imma ko jahilci ko rashin sani ko son zuciya ko kuskure, duka kowanne. Amma dai fatawan kuskure ce ba daidai bane ba. Ibadan azumi ba haka kawai ake ajiye shi ba, kawai da kai kwarza ne ka ajiye, ai wani masai kwarza ne ai yanda ake ranan nan. Ina fata an gane gaskiya fatawa ce ta kuskure ba daidai bane ba. Muna fatan zai fito kuma ya gyara. Yawa nayi yanda zan samu namba wani shi ma ban samu ba, dan na gaya masa wannan abin ne fada kuskure ne, saboda ana kallon shi da yawa kuma mutanen jahilai sun rudu da shi. Ina fata an gane. To saboda haka wannan maganar kuskure ce ba daidai bane ba. Allah ta'ala ya gyara mana gaba daya cikin falalan shi da rahaman shi.